a wannan masallaci mai albarka, masallacin ƙofar hakimin Doma Jeka da Fari da ke nan fadar jihar Gombe. To a yau 25 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wacce ta zo daidai da 26 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiyar Annabi Isa alaihi salam. Yau rana ce wadda za a rufe wannan tafsiri wadda malaminmu, jagoranmu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake gabatarwa a wannan gari mai albarka, garin Gombe, fadar jihar Gombe, kuma cikin jihar Gombe. Wannan tafsiri da malam yake gabatarwa yau kimanin shekaru 24 kenan, tun 1998 malam yake kai komo zuwa Gombe domin gabatar da wannan majalisi. Wannan ba karamin abu bane, mun san cewa idan muka yi dubi a duk malaman da muke da su a Najeriya, babu wanda ya dauki tsawon lokaci a majalisi guda, ya dauki wannan tsawon shekarun yana kai komo kuma bai gajiya ba, ko bai taba cewa zai fasa ba. Malamuna addu'a Allah ya saka maka da mafificin alkhairi, ya kuma sanya a mizani, ya sanya ta da mu duka a cikin Jannatul Firdaus. To ba tare da ɗaukar lokaci mai tsayi ba, za mu kira Alaramma Ibrahim Abdulrashid, wadda shi ma jajirtacce ne, yana nasa ƙoƙarin wajen ganin cewa shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen zuwa kowace shekara, yana zuwa ana gabatar da wannan aikin alkhairi tare da shi. Za mu gayyace shi domin ya karanto mana kaɗan daga cikin ayoyin Alƙur'ani mai girma. Akramaka Allah Alaramma Ibrahim Abdulrashid, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
Alhamdulillah, mun saurari karatun Alƙur'ani mai girma daga bakin Alaramma Ibrahim Abdulrashid. Allah ya sa baɗi ma za mu sake jin wannan ƙira'a mai zaƙi. daga bakin wannan bawan Allah Alarama Ibrahim Abdulrafiq. Gaskiya da kina sai da ya sanyi sai da naji ma dai na gagara alhamdulillah. So mai jawabi na gaba zamu kira shugaban da Awa Relief Organization sanan jihar Gombe Dr. Muhammad Lawan wadda jajirtacce ne kuma ana gugurmaya a ga cewa an taimaki addinin Allah an taimaki bayin Allah mun ga irin abubuwa da wannan committee na da'awa Relief Organization suke gudanarwa kama daga aikin tafsiri zuwa taimakon marayu da jayu sabbin musulunta da dai sauran al'umma to muna addu'a Allah ya amsa wannan aiki da wayannan bayin Allah da dukkanin mu muke gudanarwa wanda na san yana samun gudumawa mai karfi sosai daga sauran yan committee irin su Alhaji Mai Gari da irin su Takolo da sauran jajirtattun yan committee na da'awa Relief Organization muna addu'a Allah ya musu sakayya Dr. Bismillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهذه الى الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله تومنا يو الله تبارك وتعالى غوديا دي هدا مو ا wannan rana او kuma wannan wuri ne albarka inda yake ko ina albarka da tsarki a duniya shine ɗaya daga cikin dakunan Allah wadan wani abu sai don gabatar da wato rufe tafsir na wannan shekara ta shekara 1443 idan mun yi tunani za mu ga cewa kamar jiya ne ko shekaran jiya aka fara gabatar da tafsir din nan amma sai ga shi yau an zo rufewa ko da yake dai a al'adance an saba rufewa 27 ga wata to saboda wasu larurai a ga cewa bana za a rufe 25 ga wata to Allah ya sanya alkhairi to da farko muna miƙa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato da ya ba mu daman wato gudanar da wannan tafsiri na wannan shekara sai kuma godiya ga shi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar yau shekaru 24 kenan ake gabatar da tafsiri tsawon shekaru 24 sun ana wancan masallaci na kudu har Allah ya sa aka samu aka ga wannan masallaci kuma malamin yana ce gaba da zuwa bai gajiya ba to kuma yanda da yake karantar da mu yake wannan tafsiri insha Allah muna fatan ya ci gaba da haka ya dore asalin tafsiri mai cikakken bayani ba tafsiri na wani ra'ayi da gaggawa ba kamar yadda Allah ya faɗa ne wanda muna ganin da insha Allah nan zuwa wasu shekaru 24 din ila sauki na'am na'am to ina ga zan fara da ita wannan majalisa ta da'awa Relief Organization kamar yadda aka sani wannan committee ya fara ne a sanadiyan shi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa din wanda wata bayar Allah ta musulunta aka samu dan matsaloli aka naɗa committee domin kula da ita daga nan abin ya ci gaba da tafiya har halin da muke ciki yanzu ayyukan su ne kamar haka akwai fita da'awa akwai gudanar da azuzzuka da muhadarori akwai gudanar tafsirai tafsiri a watan Ramadan a cikin wannan gari na Gombe da kuma sauran garuruwa da dama a wuraren da ake tura malamai su je su yi tafsiri. Sannan akwai tarurruka na ƙarawa juna ilimi, akwai gudanar da wato makaranta ta musamman wanda take ta shafi sabbin musulunta maza da mata, duwanda suka musulunta akwai makaranta da ake kula da su, ta ake karantar da su. Akwai makarantoci, makarantu da muke da suna Islamiyya wanda suke na mata da yara, duk ana gudanar da su a ƙarshen wannan majalisa. Sannan akwai wata makaranta musamman wanda ake koyar da ilimin Bible, to wanda malai yake bayani muna da ƙwararru a wannan ɓangare ɗin, wanda wasu daga cikinsu ma tsofaffin fastoci ne, Allah ya musu gyaɗar dogon suka musulunta, wanda suna koyar da mu yadda a Bible yake. Sannan daga ciki akwai gudanar da wato makaranta ta koyar da sana'a, masu waɗanda suka musulunta da marayu ana koyar da su sana'a domin su samu dogaro da kansu. Sannan akwai tsari da muka samu na babbar makaranta wadda take ƙarƙashin wannan majalisar ta da'awa, makaranta ta babbar makaranta ta kiwon lafiya wanda aka sanar da suna Fountain College of Health Sciences and Technology, ita ma tana ƙarƙashin wannan majalisar ta da'awa, na daga cikin manya-manyan ci gaba da muka samu. Sannan akwai ayyuka na yau da gobe na taimakon al'umma na hizba. Sannan akwai ayyuka kuma wanda yake na ɓangaren mata, wanda duk abinda yake ɓangaren rishin mata su suke gudanarwa, wanda ya shafi karantarwa, ya shafi wankan gawa da makamantansu. Sannan akwai kuma ayyuka na jin ƙai. Waɗannan ayyuka na jin ƙai sun shafi ɓangarori kamar guda huɗu ko fiye da haka. Na farko dai shine kula da marayu, ana da marayu a gidan marayu da kuma marayu da suke cikin gari, wanda yau shekara 11 kenan da kama gidan marayu, kuma ana kula da waɗanda suke cikinsa 100%. Sai kula da waɗanda suka musulunta. Sai kuma na uku taimakawa marasa ƙarfi. Sai na huɗu taimakawa masu neman taimakon gaggawa, wanda ofishin da'awa ya kasance kamar wato a ofishi na hukuma ko kace a police station, wanda daga safiya har dare ana aiki a ofishin nan, matafiya ana taimaka musu, wanda yake ya bata ko ya samu wani muskila kawai sai a ga dan atama ya kawo shi ko ya kawo ta ko mai na gaba ya kawo, cewa wannan yana cikin damuwa a taimaka masa. Mata da ake musu musamman ɗan mata auren dole, idan sun zo wata rana ta zo daga Sokoto, wata daga Kano, wata daga wurare da dama, saboda irin yadda suka saba na gudun auren dole, da sun zo sun yi bayani ma ko ɗan mata ba ko mai mashin kawai sai a ce a kawo da'awa. Kai hatta in an zo mutum yana gararan ba wani mai ɗan taɓin hankali wani haka-haka sai a ce a kawo da'awa. Yau an kawo ba ɗaya ba biyu ba, irin wannan sai mu yi ƙoƙarin da za mu ga an kai shi asibiti ko makamantansu. Akwai wanda saboda da irin wannan haka ita da hankalin muka zauna da ita, sai muka kai ta har aka sa kwamiti, aka kai ta har garinsu a Zamfara State. To da irin wannan ana taimakawa. To sai bayani a game da waɗanda suka musulunta. A wannan Ramadan da muke ciki an samu maza 11 da suka musulunta, an samu mata 22, jimilla 33. Domin wanda suke musulunta ne ba wanda suke zuwa masallaci kawai ba ne, akwai wanda suke zuwa ofis musulunta da safe ko da rana. Sannan idan an haɗa jimla waɗanda suka musulunta daga Ramadan na bara zuwa Ramadan na bana, an samu maza 62, mata 99, jimilla wanda suka musulunta a wannan shekaran 161. Wannan muna maganan wanda suka zo su Gombe suka musulunta kenan, ko kuma yan cikin Gombe suka musulunta, ba a maganan wanda suka musulunta a ƙauyuka wanda aka fita da'awa, ko kuma biranen mu na ƙauyuka na ƙananan hukumomi wanda suke musulunta a waɗannan wurare ɗin. To jimillan waɗanda suka musulunta maza da mata wato an hada da na Ramadan na bana kenan shine maza 73 mata 121 wanda ya zama 194 kenan sannan wadanda suke adadin wadanda suke karkashin kulawan da'awa wasu suna gidan iyayensu wanda suke sun ne wasu ya karanci wasu kuma suna wani waje daban amma wanda suke karkashin da'awa na kula da su 100% su ne akwai maza 17 akwai mata 75 har da wadanda suka musulunta a Ramadan din nan su wadannan 75 suna karkashin da'awa kuma wanda suke sun hada da akwai zaurawa akwai yan mata wanda gaba ɗayansu suna jiran Allah ya kawo rijal wadanda suka amfana a wannan watan wata da kayan abinci da ɗinkin sallah wadanda suka musulunta su 78 aka ba musu kayan sallah da kayan abincin na Ramadan sannan marayu wadanda aka taimaka musu da abinci da kayan sallah wanda zan yi amfani da wannan dama sanar da al'umma cewa mun canza salon da aka saba yin shekarun da suka wuce na tara su a wannan masallaci a ba su wannan abin da ya sauƙaƙa saboda ya kasance wanda muka musu bijinsa kamar da malam ya faɗa ita nanatawa 713 amma idan an zo masallacin nan za ka tara mutane sun fi 2000 sun haɗu da wanda wani ya zo wuce mu da tsaye a wajen domin ga cewa kamar bara an samu matsala sosai wanda abin da ake aka samu za a bayar ɗin da ya isa ma masu kati maballanta na ko ɗan suka zo suna sun yi layin su ma na marasa kati to ƙarshe aka dinga hayaniya abin da ake buƙata ba a samu ba to sai muka ga mu koma hanyar mu ta da shine tunda suna da rijinsa mun san gidajensu a dinga bi gida-gida ana kai musu dama mun ɗauki wanda za mu muke ga za mu iya ne marayu da suke jin gobe Allah na san yawansu to wannan 713 su ne mu ga za mu iya ƙoƙarin mu bi cewa mun taimaka musu da abin da ya sauƙaƙa kamar yadda malam yake bayanin cewa shine a ba su kayan sallah a ba su abincin Ramadan sannan kuma a cikin watanni 14 ana taimaka musu na ɓangaren ta ɓangarori guda uku shine ilimi da kiwon lafiya da kuma abinci to waɗannan su ne muka ɗauka wanda a yanzu haka ana kan wannan zagayawa ana raba musu ɗin amma littafin da muka yi saboda kowa zai iya tuna zai iya ganin cewa taimako da ake aka samu a bana bai kai kamar sauran shekaru ba to mun dai kiyasta dai za a samu kamar 550 waɗanda za a kai musu gidajensu sai dai muna fatan a ci gaba da kawo taimako ɗin ko da ma bayan an rufe tafsir kamar yanzu a yau dana son su kawo taimako kuma insha Allah za a riskarwa su waɗannan marayu ɗin to muna tsammanin adadin zai wuce 550 ko ma ya kai 713 ɗin sannan marasa ƙarfi da aka taimakawa da abinci ko kuma kayan sallah a cikin wannan watan Ramadan an taimakawa mutane 115 wanda sun zo ta hanyar ofis sannan a shekarar da ta wuce ɓangaren aure su waɗanda suka bi musulunta an aurar da mata guda 15 kacal don a bala mun ce muna da 70 to bari muna da 75 mata kuma a cikin 70 ɗin nan wanda Allah ya fatahi suka samu aure su 15 ne to kaga har yanzu dai muna nan muna jiran a rijal kuma rijalin suna nan sun yi fitowa muna fatan Allah ya tunkuɗo su sannan daga cikin kwamitocinmu akwai kwamitin sulhu wanda wannan kwamitin sulhu yana sulhu ta wannan ɓangarori misali tsakanin sabbin musulunta tsakaninsu da mazajensu matsalar da ya shafi marayu matsalar da ya shafi harkar kuɗi matsalar filaye matsala tsakanin mambobin da'awa ko matsalar da ta fi tsakanin yan uwa a ce wa da ƙani ko ya da ƙama an samu matsala da kuma tsakanin maƙwabta to wannan duk akan bi wannan kadinsu a wannan kwamiti namu na sulhu wanda ya shafi lauyoyi alƙalai da malamai to a shekara da ta wuce an saurari ƙarar raki guda 412 a cikin su an warware 345 an tura 15 kotu waɗanda kuma ba a kammala su ba su 52 don suna aikin su a asabar da lahadi na kowane sati wani lokaci kuma suka tsallake mai an samu wani cek na musamman waɗannan ayyuka da aka yi ko ake gudanarwa tsawon shekara a dai abin da aka kashe a bara an kashe wato daga Ramadan zuwa Sha'ban an kashe 17,628,660 abin da aka samu kuma a kashe a wannan shekarar kenan sai matsaloli kamar yadda muka dinga maimaitawa shekara da shekaru har yau ba mu samu wannan biyan bukata ba amma muna fatan Allah turo mana waɗanda za su share mana hawaye na waɗannan matsalolin na farko dai shine rashin wadatattun kuɗaɗen gudanarwa domin waɗannan ayyuka na jin ƙai idan an yi tunawa kamar a bariya wacce ne kafin corona mun yi budget ya zama kusan 50 million da son samu a samu wannan inda ana so a taimaka ɗin to amma ba a samu harkar mu haka ɗin ba to sai na biyu fita da ake yi da awa muna buƙatar a samu mota pickup wato heroes wanda za su dinga shiga lunguna domin da'awa sannan muna buƙatar mashina shi ma na fita da'awa yanzu kusan duk waɗanda suke zuwa da'awa da mutum muka yi lissafin nan da kansu suke zuwa saboda musulunci ya ba su sha'awa su zo su musulunta me kake da kuma idan an je an tallata musu wannan aiki duk da hakan dai akwai bayan Allah da suke fita kowane sati kowane sati suna fita da'awa waɗanda suna buƙatar mashina saboda wannan gudanar da wannan aiki din to alhamdulillah an fara dai amsa kiran mu akwai Alhaji Anas Adamu wanda aka san da Anas Dubel dab da azumin nan ya bada ya kawo wani mashin guda ɗaya sabo fil bajaj domin wannan harka na da'awa Allah ya saka masa alkhairi to muna fatan Allah turo mana irinsa sannan muna buƙatar kuma school bus ta gidan marayu marayu da suke cikin gidan marayu ana kai su makaranta ne ana dawo da su to bus da suke tafiya kai ta kusan kullum yau tana gare ki gobe tana gare ki to da za a so a samu wacce take mai inganci da za ta dinga kai su a makaranta ba ta da wani matsala ba to kusan dai a takaice wannan shine ɗan jawabi da zan yi a wannan karo amma kafin na rufe yana da kyau mu miƙa godiya ga bayan Allah da suke taimaka mana ba lallai kawai a Ramadan ba a kowane lokaci a cikin shekara guda sukan taimaka mana daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci daga cikin wannan miƙa godiya ta musamman na farko shine Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin shine mu'assis na wannan tafiya gaba ɗaya muna masa fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi sannan sai Allah rahma Ibrahim Abdulrashid da kuma ita jagora malama da kai Abbas matan shi Sheikh Ibrahim Aminu Ibrahim Daurawa wanda yadda yake kokari wajen faɗakar da maza haka ita wanda ke ba ta da gudumawa wajen faɗakar da iyayen mu mata ita ma Allah ya saka mata da alkhairi sai akwai Dr. Isa Ali Fantani Honorable Minister of Communication shi ma yana taimaka mana daidai gwargwado Allah saka da alkhairi sannan His Excellency the Governor Gombe State Alhaji Muhammadu Bello Yahaya shi ma Allah saka masa alkhairi saboda yadda ta gudumawa da yake bayarwa Alhaji Muhammadu Ali Kumo shi ma yana taimakawa Honorable Aisha Jigir Duku Member National Assembly wanda kowa ya ji irin guduma da yake bayarwa ba ƙaramin gudumawa ba daga ta fara masallaci na Juma'a da gina mana a gidan marayu Allah saka mu da alkhairi akwai Alhaji Alhassa mai wake akwai gidauniyar Ramadan a Sha'ban ko Rajab ana meeting ƴan uwa kowa ya kawo taimako domin gudanar da wannan tafsirin na Ramadan da ayyukan Ramadan, wanda wannan taimako yana taimakawa sosai wajen gyare-gyaren sufihu da wayarin da sauransu. Sannan Alhaji Dr. Bala Bello Chinka Point, shi ma muna miƙa godiya Allah saka masa alkhairi mai masaukin baki. Sannan ga iya Garba, akwai injini Abdullahi wanda na taimakawa da transport na su waɗanda suka musulunta. Akwai waɗanda suke nesa, suna nesa, sun sun zo makaranta za mu ba su kudin transport na zuwa da na dawowa a wannan makaranta ɗin. To yana daga cikin wanda suka ɗauki ɗawainiyar ba da wannan kudin transport ɗin, yakan ba da shi na wata shida ko ba na shekara. Alhaji Abubakar Habu Mu'azu yana cikin masu taimakawa. Akwai AA Rano yana taimakawa, shi ke ɗaukar ma a sawa suna fidi. Akwai Dr. Abubakar Ali Gombe, Honorable Usman Bayero na faɗa, injiniya Ɗayaru Sa'idu da Excellency Hajiya Adamu Ibrahim Hassan Dan Bambo, har yanzu tana nan tana taimakawa gidan marayu. Sannan akwai Honorable Shehu Abubakar Dubi, akwai Excellency Hajiya Asma'u Inuwai Haya, matan gwamna mai ci, ita ma tana taimakawa gidan marayu. Sannan akwai wani bawan Allah wanda yake ɗaukar nauyin malamai guda hudu wanda suke fita da'awa. Kowane wata yana turo musu kuɗi domin wannan aiki, Allah ya saka musu alkhairi. Sannan akwai wani bawan Allah, Alhaji Hamza Darekta, wanda duk lokacin za a fita da'awa yana da gidan biredi ne. To sai ya yi alƙawarin in dai za a fita za a karɓi biredi kawai. To biredi ne kan dumbula mana biredi mai yawan gaske, wanda in mun je mutanen tsarin muna raba musu biredi bayan mun ci mun goshi. Allah ya saka da alkhairi. Akwai kuma alheri bread, su ma suna kawo biredi a gidan marayu kowane sati, za su kawo biredi mai yawa kowane sati wanda za su ɗan kwanake suna ci. Sannan akwai bawan Allah wanda yakan kawo kayan abinci gidan marayu kowane bayan wata uku, zai kawo abinci mai yawa, masara, shinkafa, abinnan gari, man gyaɗa, shi ma Allah saka masa alkhairi kowane bayan wata uku yana kawo. Akwai Professor Usman Al-Elafati, Provost na Bumusai University. Akwai Professor Sadiq DC na Bumusai University. Akwai Professor Sadiq Umar Abubakar. Sai kuma a alumance babu kaman wato musulmai na SCE wanda sun haɗa kansu tun lokacin da malamai maganar dubu-dubu har yanzu suke taimakawa, sun haɗa kansu sai dai su dunkulo cek kawai su kawo mana. A shekara muka samu kusan sama da miliyan ɗaya a SCE. Allah ya saka musu alkhairi. Akwai ƴan uwa da suke aiki a gidan rediyon Gombe, a gidan rediyon talabijin na Gombe, da kuma wasu ma'aikata a Gombe local government, su ma suna turowa, ana yankewa albashi suna turowa kowane wata su ma. Allah ya saka musu alkhairi. Akwai Islamic Medical Association a yankin Gombe State branch, su ma sukan taimaka. Akwai masu turowa ta hanyar account daga garuruwa daban-daban, Kano, Kaduna, Zaria, Abuja, Jos, Maiduguri da sauransu. To sai dai kawai mutum ganin alat shekara guda ana ganin alat, ba ranar da ba za a ga alat ba. Allah ya saka masa alkhairi. Sannan ba za mu karkare ba tare da mun miƙa godiya da ESCO members ba, wanda su ne jagorori na tafiyan wannan da'awa. Duk abin da aka shirya wanda ya gudana, ya gudana ƙarƙashin tsarawar ESCO, ba dare ba rana suna wani nasu ƙoƙari. Allah ya saka musu alkhairi. Sai rundunar Hizba ga kuma ɓangaren su mata da kuma ma'aikatanmu na gidan marayu da na gidan Darussalam da malaman makarantunmu da sauran mambobi gaba ɗaya, muna musu fatan alkhairi. Shi malamin kura ne, shi ma muna musu fatan alkhairi, don ba ƙaramin gudunmawa yake ba rawa ba. Ko a wancan satin yace a wannan abun da yake na wanda yake haka da yake hannu din nan, ya musuluntar da wani a can wata jiya, wata jiya ne kan ko kasa ne a kasan Kamaru ne. Ma sauraron nan iyaye na ji sai aka haɗa shi da shi a waya abun ba YouTube, a ta hanyar YouTube ya musuluntar da shi a Kamaru. Allah ya saka masa alkhairi. sannan akwai bayan Allah da suka bada gida wannan malam ya faɗa wannan baiwar Allah ta bada gida waƙafi mamijinta wannan bawan Allah da ya bada kata malin gida alhassan bin abdullahi waƙafi ga mahaifansa to Allah saka mu da alkhairi sannan sai hukumomin tsaro wanda suna nan a koda yaushe suna taimakawa hatta akwai hukumomin tsaro suke zuwa lokacin da ake tahajjud suna kekewa a gefe-gefe nan don su kare masu tahajjud Allah saka mu da alkhairi yan jaridu muna neman godiya Allah saka da alkhairi da kuma yan jaridu na zamani yan social media tunda kaga ta hanyar su ne har aka yada musulunci yanzu har a Kamaru kuma ana sauraron mu a ko'ina a duniya a yau din nan wani ya kawo taimako daga ƙasar Belgium ya turo kawai muna gani a maka alat daga ƙasar Belgium kaga duniya mu ta dawo a dunkule to wannan aikin ɗan social media ne Allah saka mu da alkhairi sannan da ƙarshe muna miƙa godiya da yabo ga sauran al'umma gaba ɗaya waɗanda lokaci ba zai ba mu damar wato mu ambace su ba wanda lokaci ba zai ba mu damar mu ambace su ba saboda in mun ta zama ta ambato din lokaci ba zai ƙare ba sannan har yanzu dai ba za mu gushe ba babban malaminmu Sheikh Muhammad Bello Doma wanda tuntuni shine ta da mu assasa aka samu wannan karfafawa har ma muka gayyato shi malam din aka ci gaba da tafsiri shi malam saka mun da alkhairi sannan muna miƙa godiya da kuma saboda gudumawa da kuma goyon baya 100% da shi Hakimin Doma yake ba mu a dukkan wasu program da muke yi Hakimin muna miƙa godiya Allah saka da alkhairi to da ƙarshe muna yi wa kowa fatan alkhairi Allah saka da alkhairi sannan wannan anibatun shi kamar Sheikh Grand Kadi Allah ji kansa muna fatan da malamin da zai shi addu'a ta musamman da su irin su Sheikh Grand Kadi da sauran bayan Allah musamman Faisal din da suka Allah musu rasuwa muna fatan Allah ya ji kansu to malamin zai dan yi jawabi akai kuma da musu addu'a da Allah ya ji kansu akwai bayan Allah suke neman addu'o'i na rashin lafiya marasa lafiya da kuma ta'aziyya da sauransu insha Allah muna gani a cikawa malam zai zo ya ambace su Allah ya saka mana alkhairi Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah
Alhamdulillah an saurari jawabi daga bakin shugaban committee na da'awa Arlif organization na Gombe wadda shine Dr. Muhammad Lawan kuma ba ya riga da yayi duk jawaban da suka kamata babu lokacin da za a sake nana ta abin da ya faɗa to yayin da shugaba yake jawabi mun samu isowar Malam Daud ɗaya daga cikin malamanmu a nan jihar Gombe sannan kuma sai Malam Aliyu Ibrahim wanda gashi nan tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa suna gaisawa shi ma ya iso a yayin da shi shugaba yake jawabi to a wannan gaba za mu saurari nasiha ne daga Sheikhul Mufassir kamar yadda babanmu tsohon Grand Kadi na jihar Gombe Alhaji Usman Baba Liman yake faɗi shine Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wadda mun kwashi kusan wata guda muna ragargazar romo daga tarin ilimi da Allah ya wannan bawan Allah kuma na tabbata za mu iya cewa jihar Gombe mun fi amfanuwa da shi fiye da wato garinsa jihar Kano na tabbata al'umma za su yadda da maganar da na faɗa malam muna godiya sannan a yayin da muke kokarin gabatar da malam ɗaya daga cikin malamin namu ya sake isowa wato malam Adamu Nijar shi ma malamin mu ne kuma ɗaya daga cikin aminai na babban malamin mu haka maka Allah a wannan gaba za mu miƙa abun magana domin gabatar da nasiha daga gare ka haka maka Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 غوات رمضان hijira 1443 26 ga watan 4 2022 muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu tsawon waɗannan shekaru 24 tun daga 1998 shi ne shekara da aka fara gudanar da wannan tafiya ba shi ne shekara da na zo Gombe ba na zo Gombe 97 lokacin an gayyace ni ne walima ta ɗaya daga cikin ƴan uwa da suka yi aure to a lokacin ba waya kuma ma ba wanda yake da mota to abin da aka yi shi ne an yi ƙoƙari an aika wasu suka ta same ni cewa ana gayyata ta zuwa garin Gombe da sa hannun malam baba da Alhaji Abubakar mai gari da kuma Muhammad Kabir suna gayyata ta zuwa Gombe to da aka na hawo mota wannan da ake hawa din nan daga kusa doguwan nan yawa aka cillo aka cillo aka zo tasha aka sauka da aka sauka a tasha saboda haka nace ina neman unguwar zika da fari layi kaza to da aka nele mun dan fadi fadi ya goro wani a baya da kai ni shagon malam baba nan kafin a kai gidan alaƙar yi wani alaƙar yi ina tuna gudun lokacin da akwai kwali da akwai kwali da ake gangarawa to nan na fara sauka wannan shagon na malam baba gadon mai alewa yau ba gadon mai alewa sosai ba to alhamdulillah daga nan ne sai muka tattauna cewa ana buƙatar lalle in zo domin a gabatar da karatu na ce to lalle akwai wasu malamai da duk abin da zan yi nake yi shawara da su saboda shekarun da ilimin su da kuma irin shawarwari da suka bamu masu kyau suka ce waye da waye da waye na ce da Dr. Ahmad Bamba da Dr. Aminu bin Abubakar da kuma Sheikh Abdulwahab kura ka suka yi kwanaki daga nan suka je suka sami waɗannan manyan malamai a lokacin da Salim da Abubakar ne ba a samu ba amma an samu an zo na da Dr. Ahmad da kuma Sheikh Abdulwahab da suka nan ya ce to ba matsala a lokacin kuma ina gabatar da tafsiri a Maiduguri ne a Gwange layin Zanci ofar masallacin Alhaji Gambo wanda suka san Maiduguri Alhaji Gambo ne a Gombe san layin wannan kuma ya fara ne daga 94-96 a 93-94 shekara uku na ina zuwa wato Maiduguri sannan daga inda nake tafsirin kuma ina masauki na kuma yana bulunci kasuwa yaje layin jiya to shi ma akwai wani malam Hassan shi ma dan sabu kabu shi yake zuwa ya dauke ni bayan an sha ruwa can a yi tafsir kuma an gama sai ya dawo da ni kamar ƙarfe 10 na dare to daga nan sai na ba mutanen mai dubura hakuri ya zan jawo Gombe kun yi tarihin yadda zuwa na Gombe ya fara to da muka zo shekarar da muka zo da ake ta ƙoƙarin samun matsauci to sai lokacin Aduna ya dawo suna jin lokacin da Aduna ya dawo daga Jami'a shi malam Sheikh Bello Doma ba ko wani inda ya kuwasa ko kan wata take aure gidan wannan mai sunansa dan ne nake suna ka sai musu magana haka ba ni cikin rubutu a matsayin ne mai matsauci na lokacin ana abin nan a can sannan kuma inda muke karatu akwai Ibrahim Famarai ina ba ta kitu nome shekara ke yi da ke tunowa in akwai inda mai abu da shi kan nake wani sai ake nawa akwai Ibrahim Famarai Ibrahim Famarai dan uwan shi malam Jalla Doma akwai gidansa a can gaba nan da muke yin karatu kuma da yamma akwai wani kwari nan an kawo wancan masallaci sai an gangara an yi haka an yi sama da ake cikin shi ba to ta cikin wannan kwarin muke bi idan shi alhaji Ibrahim Famous yana nan yana da wata mota a tsali shi yake ɗauko ne kawo da tafsir a kai tun baya nan kuma akwai mutum biyu da su za su ɗauko ne da mashin da su a cikin kawo ne da yamma kuma wanda yake zagaye da liya a gari da nufi namun gari da wayewaye shi ne shakka isa a nufin kaji kuma zai zo bayan azahar da jena babu sun ka bebba mai ta yawo a gari ya can na ita ce unguwa kaza na ita ce unguwa kaza na ita ce unguwa kaza idan mun gama sai mu gangara ga gadan nan tasu gabanta sai mu je sai mu gaishe da mahaifiya wata ran sai zauna a cikin gidan har bayan sallar asar sai sai ɗauko ni a mashin sai dawo da ni to haka ake ta tafiya a waɗannan shekarun da wannan farko-farko ke to daga nan kuma sai alhaji Alhassan mai wani bayan akwai wata shekara da na zo lokacin da muka fara zuwa da malam Ali to sai aka ga yanzu ko kwana da zaman shago ba zai yi ba inda na zo da iyali ba zai da shago to sai aka samu wani gida aka kama aka ko aro aka samu to gidan mutum biyu ne to da aka ga daki ga daki to sai aka ce to abinda za a yi a samu zana in aka samu zana sai a raba tsakani tsakani da aka samu zana irin wannan da ya kawo da ake sai aka zo aka sa a kan gidan aka tsara a kan gidan biyu zana ta kare biyu shi ko shi sai nan ne sai ne shi ma ko bana man ta gida a kan dakan wannan cikin ne layin layin angon da ake kiran shi dungun yan boji wanda ga zan ka je da anan kan boji to zo da ka nan da fara zama da shekara sun zagayo sai alhaji Alhassan mai waki ya saka mata aljeriya ne to an shi yana da gida ya kamata a je da yawon yau ana shago gobe ana layin yan boji da sauran to shi da alhaji Alhassan mai waki shi gaba da bayar da masauki har tsawon waɗannan shekaru wanda yana jin shekara shida mai bayar da yawanci lokacin kuma an ƙara matsewa kujen a tafiya muke ana taruwa ana ƙara matsewa to da haka shi ne alhaji Balakinka ya bayar da wani gida a kan kusa da masjid Sakawa muka fara zama shekara uku a lokacin da Allah bana manta wata rubu da kusa ne zo lacca nan ya kai mun ziyara a gidan haka nan malam Sa'idu Jinjir da shi da malam Abdullahi Ramma ya zuba mu shi kuma lokacin da suka yi ziyara a wannan gidan a kafin wancan gidan na wancan kwari daga ba kuma aka dawo mai gidan na kun ga yadda abubuwa yake farawa da rarrafe yake tashi da wani ruwan ke ga masu ya ji da wata mota mai sani a gaba ana hu da malam za ka sai ta malamin da suna jin daɗi a gani to Allah ne yake tafiya, Allah ne yake sa abu albarka, ana tafiya ba wanda ya san za a yi haka ba, ba wanda ya san ba za a rayu a doyon ba, ba kuma wanda ya san iya abin da muke da shi za a samu kari ko za a fara ci gaba, ba wanda ya kawo nan a ranta, ba kuma wanda ya san wannan, ba wanda ya san za a samu. Lokacin kuma ana zafin zafin aqida mai zafin abuna, saboda haka yadda za a yi karatun ma da wanda zai zo karatun ma kuma a tsorace shi ma ta a gan shi. Zora ka aka yi ta hakuri ne, wancan ya mulkiye mu, wancan ya tsire mu, wancan ya matse mu, duk dai mace a yi ta hakuri. An sha Allah haka ta hakuri komai zai warware insha Allah. Kun ga Allah cikin ikonsa tsawon lokacin nan muka samu haɗin kai lokacin da aka gina wannan masallacin, shi babanmu a kiran jikadi Yahya Ahmad a shida zai tafsiri ne da ke garo damu muna yi a kan kuma da aiye ta mata a shayi tafsiri guda duk kusa da guda shi ya hakura mun san da nako ba ya janye a dauko tafsiri daga wannan karamin wallahi a dawo da shi wannan dawo kuji dane ne da aka mun dan shekaru aka yi ta tafsiri a wannan masallaci da duk shekara ta shirya ranar walima ta sharwa da karfafa mu da sa mana albarka ya kara asafa mu da karfin cewa ci gaba da abinda yake yi. Daga nan sai aka fito da fita ƙauyuka su a yi amfani da asabar da lahadi, duka asabar da lahadi da ake da su a dinga fita ƙauyuka ana gabatar da wa'azuzzuka da karatuttuka. Kuma alhamdulillahi ina ga babu local government ɗin da bamu je ba, in banda ma ɗan matsaloli da aka samu shekara biyu nan, kusan duk shekara muna yin program ne guda huɗu. Bayan wannan tafsiri akwai kai ziyarori da muke yi garuruwa asabar da lahadi, wanda san da ya ka samu garin da bamu je ba a Gombe kaɗan ne ya rage ina ji manyan garuruwa da ƙanana. To sai kuma karatu da muke bayan azahar na karatun zaure, wanda muke bayan azahar tun ranar da na zo dama aka fara yin sa, to mun ci gaba da wannan karatu na zaure har zuwa wannan shekara biyu ne dai ba a samu daman yi ba. Sai kuma lakcoci na yamma na cikin unguwanni wanda yake gabatarwa, kuma da can da safe ana karanta sahihu muslim, muna karanta sahihu muslim a ina jin wancan makarantar da ɗaliban nan suke me sunan gurin kaga ɗaliban farko nan su mu'allim kai ka ji ka tsufa malam Ali a gani. To su ne muka fara karatun sahihu muslim da su, kun san ana tafiya ne, wasu suna ta gaba, wasu suna tafiya wasu shekaru, wasu sun rasu, wasu kuma sun ci gaba, wasu Allah ya ɗaukaka su, wasu ma ba sa Gombe haka ake ta tafiya, ake ta tafiya, ake ta tafiya. Allah cikin ikonsa dai ya tsare ya kiyaye, ba a tada wata fitina ba, ba a kawo wata rigima ba, kuma ba a kawo tashin hankali ba, ba a raba kan musulmi ba, ba a kawo wani abu da zai kawo fitina a ce Allah wadai da abinda ake yi ko tiri da abinda ake ko kuma abinda ake ya kawo fitina ko ya kawo rashin cigaba ko ya kawo rashin zaman lafiya. Duk Allah ya tsare bakunanmu, ya tsare harsunanmu daga waɗannan abubuwa. Gashi ne yanzu alhamdulillah Allah ya yi ayyukan da'awa albarka kusan mafi yawa local government ɗin nan, duk muna da rassa kuma ana aiki, kuma Allah ta'ala cikin ikonsa yana sa wa aikin albarka. Muna fata duka dai a ƙarshe Allah ya karɓi waɗannan ayyukan namu, kada duk wannan wahalar da muke yi ta tafi a banza. Allah cikin rahamarsa da jin ƙansa ba don mu ba, Allah ya mana albarka ya karɓi ayyukanmu. Abubuwan da sahabbai suka shahara da shi shi ne ilimi da imani da ibada da aikin da'awa. Duk masu rubuta tarjaman sahabbai in ka duba siyar alamin nubala, duk abin da za a faɗa a farkon tarihin sahabbai da ƙarshensa za ka ga ɗaya daga cikin huɗun nan ne. Ko dai a ce yana da ilimi, akwai sahabbai masu ilimi da yawa na Ƙur'ani da na hadisi, ko kuma a ce yana da ibada, yana da jajircewa wajen ibada, har ma ana taka masa burki akan ibadar ta yi yawa. Kamar wa za ka iya ba da misali da shi, wanda saboda yawan ibadarsa sai da annabi ya dinga taka masa burki yana rage masa, kama Abdullahi bin Amr bin al-As, wanda ya ɗauko azumi ya ɗauko tsayuwar dare, kama irinsu Abu Darda shi ma da ta ƙare tsakaninsu da Salmanin Farisi, su kuma ibada ne. Da wanda suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce su ɗaya ce ba zai aure ba, ɗaya ya daina bacci da daddare, ɗaya kuma kullum sai ya yi azumi, in ya gama na farilla wata ɗaya sai ya nafila wata goma sha ɗaya, shi kuma wanda ya ce kullum da daddare sallah zai, wannan kuma yace ba mata ce matsala ban ka aure ta a ce ka yi mata cefane to ba za mu yi auren ba shikenan ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya taka musu birki zaka ga ibada da ilimi da imani sabai sun shahara da imani duk abinda Allah ya faɗa ba sa ja komai nauyin labari sai su yarda da shi kamar sayyidina Abubakar Siddiq da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i ya dawo aka ce a je a gaya masa yau fa abokinka ya ce ya yi wata doguwar tafiya ya je Baitul Maqdis kuma ya je sama ce to me matsala dan ya je Baitul Maqdis ya je sama waye kai shi gurin aka ce Allah ya ce Allah zai kai ka fiye da nan ma dan ce Allah zai kai mutum kuma sai kai mamaki kun ga imanin su ya kai imani ilimin su ya kai ilimi ibada su ta kai ibada sannan kuma aikin ya da addinin musulunci mafi yawan sahabbai kaburburan su baya jaziratul arab yana afirka yana asia yana sham yana iraki duk sun tafi su je su bude makarantun qur'ani su kira mutane zuwa ga musulunci wannan shi ya da addinin musulunci a duniya kuma malamai suka zo suka dora har zuwa yau to abin da zai baka takaici yanzu abubuwa guda uku da aka sa musulunci a gaba sai mun fada ka abu na farko shine akwai waɗanda suke ta kokarin suna riddantar da musulmi gaba suna fita daga musulunci kuma project ne aka dauko shi mai dogon tarihi mai dogon zango ana nan ana kaje kauyuka wasu da kudi wasu da taki wasu da abinci wasu da magana ta tashin hankali ana riddantar da mutane suna fita musulunci wannan ko abin takeici ne sannan kuma na biyu shine kokarin hada rigima tsakanin musulmi da kawo tashin hankali da rashin fahimta wanda wannan sai mun yi takatsan zuwa cikin maganganunmu da ayyukanmu akwai wannan dabara da ake ta yanzu musamman saka magana kabilanci da magana kawo bambancin rigingimin addini a cikin musulmi zaka ga yanzu ka shiga social media an banda zage-zage tsakanin musulmi cin mutuncin juna wata magana babu kai ba sai a kawo hotonka a saka sai a rubuta kafin ka gyara ta yi nisa ta ce ba kai bane a ce to wa yaushe da ba kai bane wanda ya ji ba kai bane din daban wanda ya ji kai ne daban yanzu muna zamanin jita-jita da yaɗa fitintunu da kawo tashin hankali kuma sannan ana nan ana kokarin sarkafa rigimar kabilanci tsakanin Hausawa da Fulani ina jin za ku ga waɗannan yanzu akwai ƙungiyar Hausawa wai zalla da ƙungiyar Fulani zalla suna nan suna ta rubuce-rubuce har ana zagin Sheikh Usman Dan Fodio da sauran musulmi da suka yi jihadi suka kafa addinin musulunci da sunan cewa kabilanci aka yaka ko kabilanci aka kafa to wannan fitinar tana nan tana burinkasa sannan kuma ga fitina na sassauta addini da haɗe shi da suna daban-daban cewa wa'azin ma da muke dana zuwa a musulunta a daina kirista ya zauna a kiristansa musulmi ya zauna a musuluncinsa a ci gaba da tafiya haka wannan wata sabuwar fitina ce ta zamani ta cinye kasashen larabawa ta shigo mana nan to da haka yanzu kana wa'azi a musulunta ma sai ka ga kamar ka zo da wani abin da ba a yayin sa kawai ka bashi kiristan sama na kai musuluncin ka wa yake da tabbas in ka ce canza ba sai an je lahira samu tabbas ba to da haka kirista ya zauna a kiristancin sa musulmi ya zauna a musulmin sa ba yahudi ya zauna a yahudancin sa an je lahira a gane waye akan gaskiya wannan da awar ta fara karfi akwai ta kasashen larabawa da yawa kuma ta shigo mana nan gurin yanzu so da haka nan gaba fa ana kokarin caccanza lafuzan maganganu ma innal ladina kafaru ya zaka fassara shi wadanda suka kafurta to ba a son ka riga cewa wadanda suka kafurta sai dai ka ce wadanda ba musulmi ba to ai kafaru ma ba fassara bane yadda Allah ya faɗa ne ai taba sokwace ne bawon Allah yana yin trader yana saida kayan provision dinsa to akwai kirista yana zuwa yana siyayya a kantin to ran nan sai kai dan sokwace sai kai tafiya sai ka bar yaron ka a gurin shi kuma yaro da wannan yazo zai siya sai ce kai kahuri me kake so kahuri to in ga canjin ka kahuri sai shi abin yake damun sai yace wannan yaro kullun da dan sakwata ya da sai yace masa wannan yaro naka ina siyayya amma mun zo sai dinga kahuri kahuri sai yace kana sallah sai yace a ba ma sallah ce dan kahuri kan kahuri kace to ba ka sallah ina wata magana ko sai dan kahuri kan kahuri kace kaga ba koye-koye to wannan abubuwan wata sabuwar fitina ce ta zo sannan kuma ga fitina ta zagin malamai da zagin shugabanni, ta ma tana tana yaduwa da zagin malamai da zagin shugabanni. Wanda zai zagi yanzu sai ka ga malamai, a zagi malamai a zagi shugabanni. Wannan fitina ta barke yanzu a tsakanin musulmi ba iya nan kasashen ba, ta fi shekara kusan kin yaƙin gwarf ake yin ta har zuwa yanzu, zagin malamai da zagin shugabanni. Wannan wata sabuwar fitina ce, ita ma sai an yi ta addu'a kuma an takaita faɗaɗa ta da shiga cikinta. Shugabanni suna da daraja, a aƙidar ahlus sunna ba a zagin shugaba, kuma a aƙidar ahlus sunna ba a zagin malami. Ko malami ya yi kuskure ka rubuta ka kai masa ka nuna masa inda ya kuskure ya gyara, amma in ka ce kana neman wanda ba shi da kuskure to babu shi a duniya. Kowane malami ko a rubutunsa ko a lissafinsa ko a karatunsa sai an samu tuntuɓe, ko kuma ya rubuta wani abin da ba daidai ba ne sai an faɗakar da shi ya gyara. Wani ma har ya mutu bai san ya yi kuskuren ba sai ya mutu, ɗalibansa ko almajiransa ko masoyansa ko maƙiyansa ma su zo su gano kuskuren su fito da shi. Hatta kai yanzu wasu ba ma sa zuwa don karatu don su amfana, sai don su ji a ina aka yi kuskuren nahawu ko kuskuren balaga ko kuskuren ingancin hadisi ko kuskuren naƙari ko kuskuren wannan. Sannan kuma wasu yanzu kai magana ma kace a daina wa'azi a fili ana zagin shugabanni, kadai a daina zagin shugabanni sai su ga kamar ma ko an fiye ka ne ko ka lalace. Waɗannan fitintunin guda biyu, zagin shugabanni da zagin malamai, sai an yi takatsantsan da su. Domin da ranar da aka ce darajar shugabanni ta faɗi, darajar malamai ta faɗi, to babu wanda ya rage maka a duniya. To da haka muyi a hankali a kan wannan. To kun ga abubuwan sun zama guda huɗu kenan: haɗa rikicin addini, rikicin ƙabilanci, fitinar haɗa addinai su zama ɗaya, da kuma fitinar zagin malamai da zagin shugabanni, da kuma riddantar da mutane da ake tai. Ina zaune a gida wata ran sai wata ƙungiya ta Fulani da suke shiga wa'azi suka kira ni suka ce, malam kana ina? Nace musu ina Abuja. Suka ce, to da Allah da ka dawo Kano ka sanar da mu, za mu kawo maka wani abu za ka gani. Nace to, bayan na dawo su to suka same ni da wani device. A cikin device ɗin an fassara Bible ne, kuma an zazzagi musulunci. Shi yasa ma bana son kunna shi. An zazzagi musulunci, an faɓata sunan musulunci, an yi mana sharri, an ce addini na ta'addanci, na zubar da jini, na kaza, an yi da fulatanci, an yi da Hausa, an yi da Barbanci, an yi da yare daban-daban. Ana yaɗawa, ana bi ƙauyuka, ana ba mutane. Kuma wanda ya yi design ɗin device ɗin ma mun samo shi wani bature ne, cewa a yi shi design ya dace da yanayin ƙauye, yadda ba sai ka yi caji da wuta ba, ana cajin sa ne da sola, yana da fananta sola. Sannan kuma yana da ƙwarin da ko ya faɗi baya lalacewa. Sannan na uku kuma yana da, wato zai ɗauki lokaci kana saurare. Sannan na huɗu ba za ka iya cire abin da ke ciki ka canza wani ba. To da sun yi bulbul ɗinsa a kan wannan. Don lokacin da muka kawo irinsa mun yi ta ƙoƙari mu goge ya ɗi goguwa. Da suka gaya mun suka ce, to malam ga sabuwar fitinar da ake ciki yanzu, wannan Dubai saboda yanzu masu wa'azi ba sa iya shiga ƙauyuka saboda fitintunin kashe-kashe. Amma in ka je ka ba mutum ɗaya yana ciwo, zai ta yawo da shi yana sa wa 'yan uwansa suna ji, shi ma yana ji. To sai ka ga kuma a ciki akwai dafi sosai. Kuma Fulanin mu da yawa malam sun yi rijista sun daina sallah sun fita daga addinin musulunci. Saboda haka malam ku yi wani abu. Na ce to ba komai. Na ɗauko device ɗin na buɗe suka kunna min na ji, da yake ɗaya a cikin fulatunci ne ma ni ban ma ji me ake cewa. Amma na ce musu to ba komai. Na kirawo wasu 'yan uwa Fulani suka zo suka ce, kai malam abin ba daɗin ji. Zagin Allah kawai ake da Annabi da musulunci da su ɗan fojiyo da sauran manyan da suka wa ƙasan nan aiki, su saddauna su waye da sauransu. Suka ce saboda haka yanzu ya za a yi? Sai na ce to abinda za mu yi, ai ana yaƙin ka abinda irin makamin da ake harbo maka kai ma ka harba irinsa. Saboda haka wannan abin a ina ake samunsa? Da mun ɗauka a London ake. Sai na kira wani tsohon lauya wanda tun 1980 yake koyarwa a jami'a. Mafi yawan manyan lauyoyin Najeriya ma duk ɗalibansa ne da manyan alƙalai. Sai na gaya masa, sai ce to akwai ɗansa da yake karatu a London, in ba shi guda ɗaya zai tura masa. Ya tura masa London, suka je wani kamfani aka ce ba a London ake yinsa ba, don ba a sa adres ba kwata-kwata, a China ne. Sai muka yi tacin muka gano kamfanin. Akwai wani yaro da yake karatu a China, sai na kirawo shi na ce masa, don Allah ka je kamfanin nan ka binciko mana irin wannan device ɗin da ake kawowa Najeriya cikin harshen Fulatanci da harshen Hausa da sauran harsuna. Da yake kamfanin ma sai sara'ashe kusan harshe 6000 ne ma da 400 na duniya duk an fassara wannan abin cikin sa. Kuma project ne da aka yi targetin din mutum biliyan 2 a duniya ake so su fita daga addinin musulunci. Wato da mu miliyan 1000 da miliyan 500 da kuma wanda za mu haifa da ake tunanin za su kai miliyan 500. To ana son duk mu fice daga musulunci. To da ka cikin yammayin yarukan duniya suka fassara waɗannan. To kowace ƙasa ana duba kalan nata sai a kai mata. To mu anan an ga cewa kabilun da suka fi jajircewa akan musulunci manya a arewacin Najeriya Hausa Fulani da kuma Kanuri. To saboda haka sai aka kawo na waɗannan yarurruka guda uku ake ta yadawa. To kuma ma da muka samu labari dan kwanan nan wasu tawaga ta masu wa'azi sun zo daga Maiduguri sun same ni cewa masu kawo agajin nan da taimako da masu bayar da abinci din nan na taimako ga ƴan gudun hijira, to su ma suna amfani da irin wannan device. In sun baka abinci sai su baka shi su ce ka je ka saurara cikin harshen Kanuri, amma kuma ana kiran ka dai da fita musulunci cewa an kashe maka ƴan uwa, sannan kuma ba wanda ya baka tallafi sai mu muka kawo maka abinci da aka daina sallah. Su ma su tawaga suka zo ta manyan malamai daga Maiduguri suka same su akwai wannan tsinan mata ta so. Sai na hada na wancan kungiyan Fulani da suka kawo mun wancan Dubai da kuma wancan na bare bari da kuma abinda masu da'awa suka kawo mun. To mukai mu samu inda ake Dubai din da mun samu ba. Sai Allah ya hada mu da wani dan kasuwa mai kamfanin Tiamin Rice. Shi yana zuwa China yana siyo injinan kamfanin shinkafa. Sai na bashi device din, sai ce yana da wani aboki musulmi a China zai tafi da device din ya kai masa ya ga ya zai. Da aka kai masa yace wannan tabbas ana tayin su kristoci suna tayin su suna baza shi a duniya. Kuma shi ne hanya mai sauki, ba sai ka shiga daji ka sha wahala ba, sai ka zuba duk abin da kake so ka dora. Su kuma iyayen mu Fulani na daji akwai su da son saurare, kuma gashi an baka abu kyauta kuma har da cocilan a jiki da in dare zaka haska, sannan baka sa batir baka caji wuta a jikin fitilar kwai zaka kafa shi sai ya kama caji, ko kai haka da rana sai ya caji sai ka ci gaba da bayaninka. Sannan ko ana ruwa baya gun komai, in kuma ka wurgar da shi ma sai ka dau abinka baya fashewa. Sun yi la'akari da arha da kuma abin da zai kawo. To saboda haka sai ya tafi da shi China, da ya je China da shi sai ya samu waɗannan musulmin na China sai suka ce eh lalle wannan an daɗe ana yi. Su sun yi mamaki musulmi ba su taɓa yin irin wannan project ɗin ba. Na wa'azi a cikin Dubai a dinga bi kawai ana yaɗawa. Ta ce ba taɓa yi ba. Amma tunda an kawo me ake so a yi? Ta ce to da Allah muna so su yi mana samfur ne ko guda biyu ko uku za a suka ce to a turo wa'azin amma kada ya wuce 8 gig. To sai na zo na kirawo wani Dr. Muhammad Abubakar babarbare ne yana koyarwa a jami'ar Maiduguri kuma yayi karatunsa na digirin ɗaya na biyu na uku a Madina. Sai nake gaya masa cewa to ga project ya tashi muna son za mu fassara rukunan musulunci biyar da rukunan imani shida da tarihin annabawa yadda dai suka tsara nasu mu yi mu ƙara mu zuba ibada da alwala da sallah da tsarki mu kaiwa mu ba wa ƴan uwanmu. Sai ce to shi muryarsa tana da ɗan dashewa amma akwai yaro da zai haɗa ni da shi, haka sai haɗa ni da wani yaro shi ne ya zo ya yi program ɗin cikin harshen Kanuri. Sannan sai na kirawo Malam Abubakar Yola na ce masa ga project ya tashi don Allah ya bincika mana cikin malamai Fulani wanda suka iya Fulatanci tsantsa, domin su kiristocin ba Fulatani suka nema tsantsa amma kirista. Dan da project ana hasa muku za ku ga abin takeici. Saboda haka yace mun to zai bincika. To yana tsaka bincika sai aka bani wani lambar Dr. Dikko. Shi kuma yana koyarwa a jami'ar Jos. Shi ma ba Fulatani ne. Sai aka bani lambar sa sai na kirawo shi. Nace masa ga project din da za mu cikin harshen Fulatanci. Sai na kuma kira Dr. Muhammad Tukur Almanar a Kaduna. Shi ma na gaya masa to shi ma Dr. Muhammad Tukur sai ce to Fulatancin ma fa malam kala kala ne. Shi ma Dr. Duku yace mun to Fulatancin a wace area kuke so, domin Fulatancin Yola yana da bambanci da na Gombe, na Gombe yana da bambanci da na Kano da Sokoto da sauransu. Da jiga shi kuma nasa na Jos ne shi ma da bambanci. To saboda haka sai an ga a ina matsalar take, nace to area yanzu tana tsakiya ne. Inda aka fi fitinan nan Sokoto, Zamfara, Kadi, Niger, Katsina, Kaduna. waɗannan jawahin guda shida nan ne target din mu. So fulatancin da ake ji a wannan gurin shi muke so mu amfani da shi a matakin farko. Saboda haka sai muka samu wani malam Zakariya, ashe shi yana cikin ɗaliban mu na darus sunna, shi ma yana wa'azi a radio cikin harshen fulatanci. Nan ne yau Dr. Muhammad Lawan da Malam Abubakar Alhaji Abubakar Mai Gari waya cewa in akwai masu wa'azi da fulatanci a Gombe a turo mu injiyaran yau azun su. To su ma sun turo min episode ɗaya na wasu ƴan uwa da suke wa'azi cikin harshen fulatanci da masu karantar da Riyadus Salihin da tafsiri da sauransu. To duk sai muka auna muka ga to inda muke son fulatancin ya sauka irin na area da ake fitinar ta fitina ta fi yawa, to ne ya kamata mu fara sa tage. Sai muka nemi Malam Zakariya, sai muka bashi duk waɗancan sai na aika musu su je gidajen radio su yi recording don a samu sound mai kyau. Suka je wani gidan radio na FM suka faɗi kowane episode ɗaya ga abin da za mu ba su. Na tura musu da kuɗin aka yi ga baki ɗaya episode ɗin suka turo mana. Shi ma wancan muka tura shi ya je na fulatancin. Sannan na sa wani Ayola wani ɗalibi ne shi kuma suna karatu da Huzaifa a Madina, shi ma ya zo hutu yana NYSC ya gama karatunsa, shi ma ya mana da fulatanci amma shi na Yola. So da aka yi fulatanci guda uku sai muka ce to in an zo za a zaɓi wanda za a sa a wannan episode ɗin na farko. Sai muka ɗauki na shi Malam Zakariya sai aka saka aka tura China. Ni kuma sai na yi na Hausa episode 80 minti 20-20 sau 80. Sai aka haɗa waɗannan sai muka tura muka ba wannan sai kai China. To da aka je dami musu gwari-gwari sai muka sa Hausa muka ware wannan muka tura shi daban ya gaba. Tunda ba jin me muke faɗa suke ba kar su je su hautsina mana mu zo mu kasa ganewa. Muka sa fulful da sai muka ruba episode wannan kowanne ɗaya da muka rubuta fulful da a jiki don kasa a ƙarshe muka ware muka muka ce kanuni episode 1 2 3 har zuwa yadda aka yi. To suka ce mana to ya muke so a yi mun aiko yare uku su yadda kiristocin suke nasu su kowanne yare abu ɗaya ake yi kowanne yare ɗaya device ɗaya. Muka ce mu wannan zai mana tsada. Ba ku da technology da za ku haɗa yare uku three language in one device. Suka ce money everything is possible. Suka ce komai a China possible amma money. Muka ce ba matsala ku yi akwai money din. To shine suka haɗa mana yare guda uku da bottom a sama in ka danna nan sai ya koma Hausa, in ka danna nan sai ya koma Kanuri, in ka danna nan sai ya koma Fulfulde. Suka kawo mana, bayan sun kawo mana sai na turawa sarkin musulmi ta waso kuma na tashi ma musamman na je har Sokoto na nuna masa. Sannan na bi manya-manya kai har ofishin shugaban kasa sai da aka kai wannan har gaban shugaban kasa da wasu manya-manyan ofisoshi duk na baya aka kai musu cewa ga fitina ko kanku jami'an tsaro kamar SS police sojoji duk na sanar da su cewa wannan abun ba fa kawai bindiga za a yi ta harbawa ba. Akwai wata fitina da ake haɗawa a ƙarƙashin ƙasa tsakanin ta ƙabilanci da kuma ta addini. So in ba a shigo da wannan ba ko ana son a yaƙi ta'addanci nan ba za a iya kawar da shi ba sai dai al'umma gaba ɗaya za a ƙarasa. So a shigar da abin ta harkar wa'azi. To duk wanda aka kai mu waɗannan sun yaba sun yi murna sai dai kawai ba mu samu ƙarfin gwiwan da za a bugo shi ba. To daga baya na samu su ɗaiɗaiku waɗanda suka yarda suka ce mana muna son a buga shi da yawa. To in gwargwadon yadda ka buga shi da yawa gwargwadon yadda ya sauki kuma. Misali in za ka buga 1000 to zai fi tsada, in za ka buga 2000 zai fi arha, in za ka yi 10,000 to ya fi arha, in za ka yi 20,000 ya fi arha. To kana ƙara yawansa ne arhasta tana sauka, amma in kaɗan za ka yi to zai fi tsada. To za ka ciwon a yi mana guda 1000 to zai yi tsada. Sai dai mu mai da shi 5,000 ko mai da shi 10,000 sama kuma kuɗin ya ƙaru. To shi wannan Alhaji Aminu sai ya ce to ba komai, shi zai ba da lamuni su su buga device ɗin gaba ɗaya su buga wannan. In sun buga sai ya zama mu kuma su ba mu lokaci mu tara kuɗin. Kada sai an a ce sai an gama tara kuɗin sannan za a yi aikin, su su yi aikin. Idan mu mun kasa biya to shi ya mana lamuni zai biya kuɗin gaba ɗaya. Saboda haka suka ba mu lokaci suna aiki suna turo mana har cikin kamfanin har inda ake abin har kwamfuta da suka yi design ɗin abin sune suna turo mana muna communication da su har suka gama. Suka gama suka gaya mana gashi sun zuba a cikin container an mu ake jira mu turo kudi sannan sai a tura. To alhamdulillah kudin je an samu kusan rabi kuma an tura musu rabin, ana nan kuma ana kokarin haɗa rabin. To hatsarin shine ina ga muku dabara ne da kullun dabara da ake yi, mu muna nan mun tare a birni muna tawazi wajen tafsiri 100 wajen tafsiri 200 wata takarda da na gani daga Bauchi sai da ta bani tsoro, masu tafsirin kungiya ɗaya kawai mutum 135 na kungiya guda ɗaya. To kungiya ta biyu ma in ka ji nata, kungiya ta uku in ka ji nata, sai ka ga cewa wuraren tafsiri sun yawa amma ƙauyuka suna nan ana rarrake ƙauyuka. To ko mutanen ƙauye kamar yadda a cikin muqaddima na Ibn Khaldun ya kawo sun fi mutanen birni juriya. Idan aka sa mutumin ƙauye a cikin fitina to sai ya zo ya ragargaza birni. Shi ya saba hawa bishiya da tsalle, ku ne kuke jin kaji ku sha abin nan ku sha ruwan sanyi, ku ba ku saba da wahala ba. Shi ya saba sai tafiya da kora saniyarsa da sanda ya tafiya kilomita 1000 bai tsaya ya huta ba. Da haka in aka ɗora shi akan wata fitina to za mu sha wahala. To wannan shi ne project ɗin da muke yi, kuma muna fata a ci gaba da taya mu da addu'a. Wannan shi ne wanda muka yi yanzu. Irin nakon nuna mala saboda in ka canza zai koma Hausa, in ka canza zai koma Fulatanci, zai koma Bauchi. Haka ne mun ba da tarihin annabawa efisan 80 ne, wannan ɗaya ne, akwai wanda za ka dinga duba nes. Sannan nan kaga panel ne na cajin solar, so in kai haka sai ya zama yana caji da rana, kuma in fitilar kwai ce ma kai haka a jikin fitilar kwai sai ya kama yin caji a jikin fitilar kwai. Kaga button ɗin na a sama su ne yake caccanza yaran da su nan, kuma wajen ƙara balar ne da ragewa, da kuma kana son ka ci gaba next. Akwai tarihin annabi Musa, annabi Isa, annabi Muhammadu, duk manyan annabawa tun daga annabi Adam. Da yadda ake sallah da alwala da tsarki da sauran abubuwa, haka muka yi shi a nitse, yadda mutum ya zauna yana ji zai ta jin haka. Da kuma kira da cewa Fulani ba 'yan ta'adda ba ne, saboda Shehu Usman Danfodiyo da ya zo jihadi ya yi, ya kawar da shirka da bori da tsafi ya hada kan mutane akan tafarki madaidaici kuma an ci moriyar wannan shekara 200 sannan muka kakkawo cewa ai da ba fulatin ma ba san shi da kashe mutane ba shi da motarka za ta lalace a bakin daji ya fito ya baka madara ka aje motarka da kaya ka tafi su zo su maka kiyo su tsare maka haka je ka dawo yaushe muka san ba fulatani a dawa zai dauki bindiga ya tara hanya ya ce a bashi kuɗi ko ya harba mutum muka ce waɗannan ɗabi'o'in ba na fulani ba ne to da haka ya kamata masu irin wannan su aje makamansu su tuba su koma ga Allah domin ko me kake yi zai ƙare mun musu wa'azi da faɗakarwa kuma jami'an gwamnati da jami'an tsaro da SS duk mun kakkai musu sun saurara kuma kowa ya yaba har ofishin shugaban ƙasa sun yaba da wannan device da muka yi wanda kuma farko ne za a iya ci gaba to wannan shine a takaice project din da muke sai a kai mana addu'a project din ya ci gaba ya kuma samu karbuwa kuma a ƙara wasu yarurrukan ma a ci gaba da karantar da mutane da aika waɗannan abubuwan cikin ƙauyuka muna fata a sa albarka a sa alheri Allah kuma ya amsa mana to ƴan uwa a takaice dama na ga muku na ce sahabbai ilimi ne da imani da ibada da aikin wa'azi da karantarwa muna fata abinda muka karantar a wannan wata inda muka yi daidai Allah ya karba inda muka yi kuskure Allah ya goge kuskuren a zuciyarku mu kuma Allah ya yafe mana inda aka samu tuntuɓen harshe ko aka sami kuskure ko jahilci ko rashin fahimta ko ganewa kuma ko da yaushe na kan bada wannan damar cewa wanda ya ji a cikin karatu muna yi an samu tuntuɓe ko gyara ko shawara ko nasiha ko fa abu da kake ya ce a cikin karatun da aka yi na rana kaza an samu tuntuɓen harshe ne maimakon ka ce kaza ka ce kaza ko kuma abin da aka ce din nan kaza ya kamata a ce irin waɗannan mu a wajen ilimi daɗi yake mana kuma ba ma jin nauyi in zo karatu na gaban ce a jiya a wajen karatu an samu tuntuɓen harshe ko an samu kuskure ko an faɗi kaza ba daidai ba ko mun samu gyara daga wani bawan Allah Allah saka mana da alheri da haka daidai shi ne kaza wancan da aka faɗa kuskure ne wannan ba wani abu bane a cikin babu ilimi ka faɗi abu yau gobe ka gani kuskure ne ka gyara ko baka yin abu daga baya shi yasa in je kana bincike za a ga kana ta canzawa an san ka da kana kaza sai a ga baka yi ko an san da baka yi a ga kana yi fahimta ba malam da baka kaza ka ce da ban san daidai bane kuma da kana yin kaza ka ce da din na dauka daidai ne to da na ci gaba da bincike sai na ga wannan da nake yi din akwai kuskure sai na bar shi wancan kuma da bana yi sai na ga daidai ne sai na koma kansa kuma Imam Malik ya koya mana cewa la adari nisful ilmi fakka ji nauyi a aiko maka tambaya mai saurare yana jiran ka bada amsa kai kuma kana ganin kanka shekul islam sai a jinjiro maka wata tambaya murgine ne to ba laifi ka ce ka wannan tambaya gaskiya ba san ta fakka ji nauyin haka fakka ce a to ne yanzu masu saurare idan nace ban san wannan ba sai dauka ma ban yi karatu ba to kai haka ka halaka kanka ka ce baka sani ba kawai mala'iku ma ta suka yi la ilma lana illa ma allamtana to ba girma ne zai faɗi ba lokacin da malami yake cewa ban sani ba akan abin da bai sani ba to wannan ba abin da yake ƙara masa a wajen Allah sai daraja haka lokacin da kuma ka gane daidai ka gyara kuskurenka ka koma kan daidai wannan ba abin da zai ƙara maka a wajen Allah sai daraja wato arju ila alhaq khairun min atamadi ala albatil ka koma kan daidai yafi ka shude akan ba daidai ba saboda ka faɗa ko ka saba ko kana yi haka muna fata Allah ya saka ƴan uwa da alheri wanda duk muka ɗauko wannan aiki da su tsawon shekara 24 yau wasu sirrinsu da yawa muna roƙon Allah ya ji kansu wasu kuma suna nan da rai sun samu canjin wajen aiki ko canjin jiha ko ma sun tsufa wasu ma sun zama kakanninmu ba yadda za mu dole mun basu a kakannin muka muna nan a shabab ɗin matasa ga ba furfura ko ɗaya na ni shabab ma ga waɗannan layi duk tsofaffi ne Allah malam Ibrahim zai zaka wannan yanzu kakanmu ga su malam tuka abin nan kakanmu kaka dahiru profesa kaka dahiru to yanzu waɗannan ya za ka yi da su duk sun tsufa to za ka amma muna na a matasa ba mu ci gaba matasa ko ya haka ne to Allah ya mana albarka baki ɗaya Allah ya ji ɗan kakanmu babanmu alƙali Yahya Ahmad Allah ya sa yana a jannatin Firdaus Dr. Alkabi Ibrahim wanda muka fara wannan gwagwarmaya da shi ya hatsarin mota ya rasu ya dawo daga Maiduguri ba za mu manta da shi ba ko da yaushe su kankani Allah ya sa yana aljanna sauran ƴan uwa masu aikin da'awa wanda gobara ta kone lokacin da ake mai sunan dan uwan Malam Labaran wanda akai gobaran nan ta kone da gidan alakan da aka tafi da amma ta fata da wannan ruwan da aka tara su wadannan mulamun da aka yawa da aka tuwa suna da tuwa suna girma suna girma suna shekaru da ta bamu da ta bamu da ta shekaru ya yawa ya yawa to muna fata Allah fata a rayuwa ta kuwa da uwa da jama'a albarka da Allah ya barka mu da ayyukan mu wassalamu alaikum.